Silatu Sunna wacce ke Poly Road by Rock Road dan tudun wada Kaduna ita ce ta dauko muku tafsirin bana na malamin mu Sheikh Khamis Al-Azhari Al-Misri na wannan shekara ta 1436 wanda ya daidaita shekara ta 2015 bayan tafsirin malam akwai karatu ta malam da muke da shi na wanda ya shafi lugha idan kana neman karin bayani za ka iya bugo lambar waya kamar haka 08027417515 ko kuma 07033880600 sai kun zo dan uwanku a musulunci director na tasjilatus sunna Abu Abdurrahman Yahya bin Yunus bin Ali al-Kontuburawi kicewa wassalamu alaikum malam bismillah
min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من اقوال الله سبحانه وتعالى ya tara mu a yau litinin 27 ga watan sha'ban 1436 wace kai daidai da 15 ga watan yuniyo shekara ta 2015 a cikin wannan masallaci jami' abi ubaida ibn al-jarrah wanda ke kan titin bypass a Kaduna domin shirye-shiryen gabatar da tafsiri na azumi da ake fuskanta a nan da kwanuka biyu insha Allah zuwa uku na 1436 to gabanin mu fara tafsiri akwai abubuwa da dama mukan gabatar mu faɗakar da 'yan uwa musulmi ba wasu abu bane baki an san su amma sai yau ya zanto aka rafkana koko a'a shi wani a wurin su ma ababan sukan zame masa baki to dole ne mu jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu irin wannan lokaci da muke tsammanin insha Allah za a fara wannan wata mai alfarma da mu domin idan ka kalli bara akwai waɗanda a yanzu ba su nan kuma ba lallai ba ne azumi saura kwana biyu ko uku amma ba lallai ba ne kuma ya zanto kai ka gani ko ni in gani ko kuma a fara da ɗaya daga cikinmu domin ba sunnar Allah ba ce subhanahu wa ta'ala ya sanar da kai cewa zai aiko maka da mala'ikan mutuwa to wannan kawai ya ishe ka ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa har kullum idan irin wannan lokaci ya zo nakan yi wata magana ba laifi bane in jaddada ta nakan ce in azumi ya zo tsorona ya kan karu saboda ban san za a fara azumin nan da ni in an fara da ni za a gama shi da ni to in an gama da ni za a maimaita shi da ni, to ko dai an fara ko dai an gama ko dai an maimaita, to za a wayi gari dai akwai ran da za a rasa ka, wasu ne za su ci gaba da azumin. To shi sa dole ne ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, domin Allah ya ce subhanahu wa ta'ala li yundira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin, shi mutumin da yake a raye to yana da sauran dama, domin akwai wasu yanzu haka a makwancin su idan da za su samu damar da mu muke ciki a yanzu, idan na rantse ba zan yi kafara ba, da in za su dawo dukkanin rayuwarsu gaba ɗaya bautan Allah, saboda an dafa su sun kuma dafu sun nuna da azaba nau'i nau'i wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na biyu, ba za mu iya fara tafsirin nan ba face sai mun gabatar da godiya kuma ga ƴan kwamiti na wannan masallaci, musamman ciyaman Alhaji Mukhtar Marobiya. Wannan bawan Allah muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi. Kusan duk abin da za a gani na ɗawainiyar masallaci to shi ke jagoranci. Za mu ga masallaci yana cikin haske da annuri, shi kadai ya ɗauki ɗawainiyar canzawa masallaci fenti. To kaga ya cancanci a yi addu'a dukiya kuma ta yi albarka, muna fatan Allah ya ƙara mata albarka. Haka kuma akwai mutane kamar irin su Alhaji Abdul Malik Kit, wanda aka fi sani da Milton, ya rage kwarai, ya ba da miliyoyin kuɗi ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, don ganin cewa wannan masallaci ya kafu. Allah ya saka masa da alkhairi. Haka daga cikin waɗanda suka ba da dukiyarsu kuma suke badawa, akwai Alhaji Awwal 650, ya taimakawa masallacin nan da dukiyarsa da lokacinsa, kuma har yanzu yana kan taimakawa. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya saka masa da alkhairi. Akwai daga cikin na gaba-gaba su ma waɗanda suka jajirce wurin ba da dukiya, Alhaji Adamu Umar Kuci, wannan da'iman kullun nakan ce duk wanda ya ba mu shi ma mun ba shi, amma Alhaji Adamu Umar shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai saka masa. Yana daga cikin na gaba-gaba, kuma har yanzu da lokacinsa da tunaninsa da kuɗinsa har yanzu akan masallaci yake tafiya. Muna fata Allah ya saka masa da alkhairi. Haka kuma ba za mu iya fara tafsiri ba, ba mu ambaci iyalan Alhaji Kacan ba. Su gudunmawar da suka bayi wa wannan masallaci ba ɗan kaɗan ba ce, saboda an yi yunƙurin a sai masallacin nan naira miliyan 9, amma ɗaya daga cikin magadan nan da kuma shawaran ƴan uwansa suka ga cewa gara su siyar wa da masallaci filin wannan haraba a kan miliyan 2,500. To kaga tazarar da ke tsakanin miliyan 9 da miliyan 200,000, kusan miliyan nawa? 5,500,000, ko 6,500,000, amma suka gwammace cewa gara su haƙura wannan lada ta kai ga mahaifinsu. Muna fata Allah ya ji kansa, su kuma Allah ya saka musu da alkhairi. Haka kuma ba za mu manta kuma da wasu bayin Allah ba su ma da suka siyan ma da wannan masallaci filin su na gadi, su Malam Abubakar da su Malam Hassan da Hussein, wanda su ma suka ga cewa makaranta suke so a yi domin mahaifinsu ya amfana. An yi yunƙurin a kai wurin, amma suka ce a za su yi haƙuri da masallaci da tsaro sisi, haka aka dinga yi, kuma suka gwammace gara masallaci ya sai wannan wuri da wani ya siya ya gina. Wannan jihadi ne Allah ya saka musu da alkhairi. Haka duk wanda suka taimaka ma waɗannan masallaci da lokacinsu da dukiyarsu, waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya san wasu, kuma wasu lokaci ba zai ba mu dama mu ambace su ba, muna fata Allah ya saka musu da alkhairi. Haka shura waɗanda yake ɗaliban malami, su ma suna ƙoƙari ƙwarai ba za mu iya ambatan su ɗaya bayan ɗaya ba, amma karatuttuka da ake gabatarwa a nagarta wanda ake ƙoƙarin yi wa mutane bayanin aƙidu na Shi'a, shuran nan su ne suka assasa tunanin a fara sanya wannan karatu a cikin gidan rediyo. To gashi bi fadlillahi wa mannihi yanzu an shekara kusan biyu ana wannan karatu, da su da ku da kuke taimakawa, don muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi kuma ya sa mu yi tarayya a cikin lada. Sannan ina son in ja hankalin ƴan uwa akan kada mu yi wa Allah subhanahu wa ta'ala butulci, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin ɗan adam innal insana li rabbihi lakanut, shi mutum mai yawan butulce wa mahaliccinsa ne subhanahu wa ta'ala. Ina da tunanin a shekaru a baya ko wasu watanni a baya mu ne muka dinga cewa wayyo 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 ya Allah ya Allah ya Allah, kai mana taimako ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya anshi addu'a ɗaiɗaiku daga cikin bayinsa a wannan ƙasa, abinda aka roƙa sai ya bamu. To amma za ka yi mamaki, yau sati biyu nake ga ƙila in wannan sabon abu ya ma kai akwai mutanen da yake sun fara faɗin miyagun maganganu. Sati biyu cikakku ina tunanin in ma an kai da ɗan kaɗan, amma akwai wanda yake maganan cewa lallai shi da yana da daman da zai canza jiya ta dawo da ya yi wannan aiki, saboda shi wai kayansa ba zo ba. To sai na duba na ga cewa shekara kusan biyar ko shida, ko dai kai ba a kashe ka ba an kashe wani naka, ko da ba a kashe wani wanda kake da alaka da shi kai tsaye ba, to an dai kashe wani mai kallon alƙibla mai suna irin naka. To Allah subhanahu wa ta'ala sai mana wannan taimako, to me zai sa ba za mu haƙura ba mu taraka wannan tafiya da addu'a? Na yi bayanin cewa idan yanzu za a dinga yanka mu ana dafawa ana sawa a tukunya, babu abin da ya kamace mu da ya wuce haƙuri, saboda al'amari ne wanda aka dinga yin sa aka dinga yin sa cikin ɓanna. To yanzu wai ka yi tsammanin a yanzu yadda kake so a sauya mai wannan sifan sai Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne yake ce da abu faru yanzu kuma ya faru. Amma da ni da kai sai an yi dabara, sai an yi harsashe, sai an yi lissafi, sai an kai can an hango nan a ga menene zai zame maslaha. Sannan yana da kyau ka sani shi fa mutumin da ya sauka ba dan ya so ba, ba kuma zai yi ƙasa a gwiwa wurin yi wa tafiyan gindin gyare ba. Saboda idan ka lura gabanin a ce an zo an miƙa wannan al'amari an bar wannan ƙasa a hali na rashin mai, an bar wannan ƙasa a hali na rashin wuta, an bar wannan ƙasa a hali na dala ta faɗi warwas, in ka dinga ɗauka ɗaya bayan ɗaya za ka ga abubuwan suna da yawa. To shin za a ji ne da maganar matsalar mai tukunna a fuskanta wanda wasu mutane su da gangan suka yi wannan, koko a'a za a ji da matsalar basussukan da tsohuwar gwamnati ta dinga ciwowa tana dab da ta sauka, koko a'a za a ji da matsalolin ayyuka da gwamnati tsohuwa ta dinga saki ta ce lallai kuma a aiwatar a nan da shekaru kaza wanda babu kuɗin, koko a'a za a ji da matsalolin kuɗaɗen albashin ma'aikata ne da babu su, da wanne ne za a kama? Matsalolin sai kaga suna da yawa. To dole ne sai an dinga bi ɗaya, in an bugin din magani to shikenan sai a yi ƙoƙari a dace. Amma sati biyu ko kwana sha biyar da sauyi wai mutane su dinga furcin mummunan magana, ina jin tsoron kada Allah subhanahu wa ta'ala ya sake mana jarrabawa da abin da aka jarraba mu a baya, don shi ne abin da ya zai faru. Allah subhanahu wa ta'ala yace wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi la shadid. To da muka mutunce da an ka duba duka wannan zai zo ina kallon al-qibla, wannan zai zo yana wanke damtse, duk sai muka yi butulci. Da muka yi butulci sai aka kawo mutumin da idan ka rantse ba za ka yi kafara ba, yanzu koda dan wannan sauki da aka samu, dan wannan sauki da aka samu ya ishi mu gode ma Allah subhanahu wataala. Afa bara in za ku tuna azumi na 27 ranan da muka zo za mu kulle tafsiri a wannan masallaci, labari ya tashi gaba daya, an kaima wasu manyan mutane a cikin kasan nan, ba ma a kasan nan ba a duniya, an kai musu farmaki a 27 ga irin wata mai alfarma. Allah subhanahu wataala ya takaita wannan al'amari, da yanzu sai da dinga cewa marigayi wane, to amma da yake Allah bai nufa ba, yanzu sai ana cewa shugaban kasa wane. To ko wannan muka samu yanzu sauki, ina tunanin ya ishe mu gode mu Allah subhanahu wataala. Domin a irin waɗancan lokacin wasu suna i'tikadi a wannan ranar suka haɗa kayansu, ina ga rabin masallaci sun fita saboda an zo an sa dokar ta ɓaci, sannan kuma ana da tunanin wai hare-haren suna da yawa, don haka ba shiri rabin mutanen da suke i'tikadi daga cikin masallaci suka fita. Masallaci ya ɗaya, yaya malam za a yi tafsiri? Ce a tafsiri kuma yau za mu kulle, insha Allah za mu kulle ka, sai dai in kuma ta same mu a hanyar shi kenan, dama abin da muke jira kenan. To kowannan muka tsaya muka kalle su da idan basira, ya isa mu gode ma Allah subhanahu wataala. To ya za mu yi mutunci? Don haka mu hattara mu iyawa bakunanmu, dole mu yi musu addu'a, Allah subhanahu wataala ya taimaka musu, mu kuma ya sanya musu su tausayinmu, sannan mu kuma ya sanya mana ƙaunarsu. Duk abinda za a yi kar ka faɗi abinda ya wuce wannan, tun daga 'yan majalisu kama ga sanatoci, gwamnoni, shuwagabanni, Allah subhanahu wataala kada ya basu da dabaran su ya taimake su shi Allah da irin nasa hukunci. Sannan duk mutanen da za su zama mai matsala ga waɗannan zaɓaɓɓun mutane, muna fata in za su shiryu Allah ka shirya su, idan ba za su shiryu ba Allah ka kawo da su, ka kawo nagartattu waɗanda za su amfani musulunci da musulmai. Sannan abu na gaba, ina so in sanar da 'yan uwa cewa akwai asusun marayu da muke da shi a wannan masallaci, wanda a bara a cikin yardan Allah da son sa da nufinsa an gabatar da taimako ga marayu. A don haka duk wanda Allah subhanahu wataala ya huwa cewa abin da zai bayar, kama ga hatsi, kuɗi, sutura, duk abin da kasan ɗan adam zai amfanu da shi, to muna shirye da insha Allah in an kawo a kawo a nemi Alhaji Haruna da Alhaji Aminu ga suna a zaune, ko kuma ka tambaya su wane ne shura, duk wanda ka ba insha Allah za a tabbatar cewa an isar da wannan amana kamar yadda aka yi. Sannan kuma akwai account insha Allah na wannan gidauniya na marayu, shi ma za a gabatar da shi ga makaɗan, ga waɗanda suke nesa suna iya ba da taimako ta ainihin account. Abu na shida, muna yi wa 'yan uwa mata bushara da cewa insha Allah kamar yadda muka gabatar da semina, wato taro na ƙarawa juna ilimi a bara, azumi daga 11 zuwa 19, to bana ma insha Allah za mu gabatar da wannan a wannan masallacin Allah ya yarda. Kuma kamar yadda muka gabatar da shi a bara, wani littafi da na rubuta wajhu shaba bainal yahudiyyati wa shi'a, wato fuskan kamanceceniya tsakanin yahudawa da 'yan shi'a, to bana ma akwai wani littafi da insha Allah a cikinsa ne za mu yi karatu, wanda na rubuta ka, za mu sake shi kowa sai ya nema, kuma a cikin shi za a yi jarabawa, in Allah ya yi taimako duk wacce ta samu ta ci, to akwai kyaututtuka kamar da aka yi a bara. To wannan bishara ne ga 'yan uwa mata, kuma ana iya sanar da su, 'yan mata da matan aure duk suna iya zuwa. Azumi in ya kai 11 insha Allah za mu fara daga 10 na safe zuwa ƙarfe 12 na rana insha Allah kamar yadda muka yi a bara. Sannan kafin mu kulle, ba za mu manta ɗaya daga cikin ƴan uwanmu ba, matashin malamin nan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya marasuwa, Malam Muhammad Bello Adamawi. Haƙiƙa Ahlus Sunna sun yi rashin da'i, wanda Allah ya ba shi fasaha wurin iya gamsar da mutane da kuma jawabi. Zan iya tunawa zama da muka yi da shi na ƙarshe a irin lokacin da ake tunkaran zaɓe, sai yake cewa Allah ya ji kansa da gafara, ya kamata mu tsaya mu yi abin da za mu iya yi mu yi mai yiwuwa, domin zaɓen nan ba fa lallai ba ne a yi shi da mu. Abin da ya dinga faɗa kenan, duk sanda aka zo na ce mu tsaya mu yi abin da zai yiwu, domin zaɓen nan ba fa lallai ba ne a yi shi muna raye. To kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya insha abinsa, muna fata abin da yayi na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi, zuriyarsa da ya bari Allah ya musu albarka, kurakuransa da yayi Allah ka yafe masa, mu kuma idan tamu tazo Allah muke roƙo subhanahu wa ta'ala ya sa mu mutu da imani. Sai abu na ƙarshe, idan muka duba masallaci ƴan uwa za mu ga akwai ƴan agaji da ƴan hizba waɗanda suka zo domin su gudanar da tsare-tsare irin na masallaci. To don Allah ina kira ga ƴan uwa, akwai inda suka shata domin ajiye abubuwan hawa, ba mamaki ta yi mota ce, ba mamaki ya zanto mashin ne, ba mamaki ya zanto keke ne, ba mamaki a'a ya zanto kai wurin da zaka zauna ne ma a ce maka gashi. To don Allah muna so a bada haɗin kai, saboda a masallacin nan an sace mashina ya fi 50 a masallacin nan, kuma galibi sakamakon rashin baiwa ƴan hizban nan da ƴan agaji haɗin kai wurin da za a ajiye mashin, kai ba ma mashina ba, har mota an sace ta a masallacin nan. To da Allah shi yasa nake kira ga ƴan uwa, ba mamaki ta yi wuyar zanto ɗan agajin da zai tsaye da kai ka haife shi, ba mamaki ƙaninka ne, a'a amma tun da ka gan shi da cikin kaya, to da Allah ka martaba wannan kayan, domin sun zo ne su nuna mana tsarin da ya kamata a bi. To in muka ce kowa yana da yadda zai yi, to ina tabbatar muku ƴan uwa za mu samu matsala. To shi yasa don Allah, don son Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ina fata za a ba su haɗin kai ga dukkanin tsare-tsaren da suka kawo. To waɗannan su ne jawabai a taƙaice waɗanda na yi nufin gabatar, kuma insha Allahu za mu shiga cikin tafsiri kai tsaye. Za mu fara daga suratul A'raf aya ta farko insha Allah, domin a baya mun kwana a cikin ƙarshen suratul An'am. To abinda za mu karanta daidai Allah muke roƙo ya ba mu ladansa, wanda za mu yi kuskure a ciki kuma Allah muke roƙo ya yafe mana, domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kamil, wato cikakke, kuma shi ne wanda zai iya. Amma duk wani wanda ba shi ba, in ka cire annabawa, to sai dai iya irin yadda za ka iya yi ka yi, sannan kuma ka nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala. Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
سورة الأعراف makkiya ce ta sauka a Makka, duk da dai malamai suna da ra'ayoyi guda uku idan aka ce da sura makkiya. Wasu suka ce idan aka ce makkiya ita ce surar da ta sauka kafin hijira, wasu suka ce makkiya ana nufin surar da ta sauka wacce take magana da mutanen Makka, wasu suka ce in an ce makkiya ita ce surar da ta sauka a Makka. To amma ra'ayi mafi rinjaye daga cikin ra'ayoyin nan na malamai, idan aka ce makkiya ita ce surar da ta sauka a Makka, dukkanin ayoyinta gaba ɗaya wato ainihin sun sauka a Makka in banda ayoyi guda takwas. Sura tana da ayoyi 206 amma dukkanin su makkiya ne idan ka kira ayoyi guda takwas daga fadin Allah subhanahu wa ta'ala was'alhum an alqaryati allati kanat hadirat albah in ya'duna fi as-sabt in ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsiqun har zuwa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idna taqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhulla wa dhannu annahu waqi'un bihim daga can zuwa nan wannan shine malamai suka yi bayanin waɗannan sune ayoyin da suka sauka a cikin garin Madina ba mamaki kana iya cewa to ya za a yi sura ta sauka a Makka sannan a samu wasu ayoyi kuma a ce sun sauka a Madina wannan yakan faru da yawa daga cikin ayoyin Al-Qur'ani akan samu haka domin tsarin Al-Qur'ani yana faruwa ne da umurnin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yake cewa ina aya mai kama kaza da kaza wacce ta sauka a wuri kaza don haka ku sanya ta a wuri kaza ina fata muna fahimta don haka sura ta sauka a Makka tana da ayoyi 206 in banda waɗancan guda takwas da muka faɗa ya tabbata a cikin sunan Aisha radiyallahu anha ta ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan karanta wannan sura a maghriba yakan raba ta biyu tun daga farkonta har ƙarshenta sai ya raba biyu rabi yayi a raka'a ta farko sannan kuma rabi yayi a raka'a ta biyu kaga ashe kenan wannan zai nuna mana girman tsayuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ainihin a cikin sallah Allah subhanahu wata'ala yace alif lam mim sad malamai sun kai ruwa rana shin waɗannan ayoyi ne waɗanda ake ce da su huruful hija'il muqatta'a wato hurufai ne waɗanda aka daddatse waɗanda suke da ma'ana akwai malaman da suke ganin eh haka ne domin larabawa akwai abin da suke cewa nah shine a dunkula kalmomi wuri guda ɗaya amma kuma su bada ma'ana abinda turanci ce abbreviation a dunkule kalmomi wuri ɗaya amma za su bada ma'ana misali kaman kace basmalar rajul idza qala bismillahir rahmanir rahim maimakon kace qala fulanun bismillahir rahmanir rahim sai kace basmalar rajul mutum yake bismillahir rahmanir rahim ko kuma kace a hawqalar rajul idan mutum yake la haula wala quwwata illa billah maimakon kace qala fulanun la haula wala quwwata illa billah sai ka dunkule kace hawqalar rajul irin wannan yana nan da yawa a cikin larabci sannan kuma a cikin turanci ma akwai ta turawa sun samu irin wannan daga wurin larabawa wanda suke cewa da shi misali abbreviation za su dunkula kalmomi amma kuma za ka samu kowane harafi daga cikin waɗannan kalmomin ya kunshi wasu maganganu da ba shin haka ne irin waɗannan wasu daga cikin malamai suka ce eh amma wannan ra'ayi nasu yana da rauni kwarai ra'ayi na biyu suka ce a qasamun qasama Allahu bi wannan rantsuwa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsi da shi amma mai yake nufi da wannan rantsuwa to shi ya san abin da yake nufi subhanahu wa ta'ala shi ma wannan ra'ayin yana da rauni ra'ayi na uku an samu daga Abi Dhuha daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yace abinda ake nufi anan ana Allahu afsal ni ne Allah na fi kowa kyawun hukunci an samu wannan daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu amma bi sanadin da'if shi ma bai inganta ba domin alif din sai ce ana lamun shine bi ma'ana Allahu mimun kuma bi ma'ana afsal ni ne nafi kowa kyawun hukunci kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa kan alaysa Allahu bi ahkamil hakimin shin ashe ba shi Allah bane subhanahu wataala mafi kyawun masu hukunci wannan ra'ayin shi ma bai inganta ba wasu ka ce a hisabul jumal ko jummal wato wannan hurufai ne na kidaya in ka koma kamar wurin malaman hisabi kowane harafi yana da ainihin adadin da yake kunsuwa sai suka ce to abinda ake nufi da wannan wato Allah subhanahu wataala ya kawo shi ne don kirga wannan ra'ayin shi ma bai inganta ba ra'ayi na biyar suka ce a hurufu bismillahil a'zam waɗannan hurufai ne na sunan Allah subhanahu wata'ala mafi girma, domin Allah subhanahu wata'ala yana da wani suna babba, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Allah shine yake da tsarkakan sunaye ku kiraye shi da su. Wasu malamai sun faɗi wannan amma shi ma bai inganta ba. Ra'ayi na shida an samu daga Qatada radiyallahu anhu, yace abinda ake nufi da wannan ismun min asma'il Qur'an, ابن جرير الطبري رحمة الله عليه يا رويته بسند صحيح دواني سندي إن كنتك ياتي لدى أبو قتادة رضي الله عنه ياتي معنى ألف لام ميم صاد معنى سوناني دكتين سوناي القرآن وننكما سند سند سيا إن كنت وتشيني أفند ما لميك ما تستفيع كنت أما منيني معنى الله أعلم بمراده ألا شيئا menene yake nufi da cikakken ma'anan wannan aya. Ina fata muna fahimta. Kitabun unzila ilayk fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Kitabun unzila ilayk, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan wani littafi ne wanda aka saukar zuwa gare ka. Malamai suka ce abinda ake nufi da littafi ma'anan shi sura, saboda da yawa zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kitab kitab, تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم, تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم, تلك آيات الكتاب الحكيم. جاء سنن ديوة انك قوما انك جاء انشي كتاب معنانشي ونن وتسورة ألا يسوكر زوا غريكا زامو قاني ونن انك قوما سورة النور الله سبحانه وتعالى اتم بيشي كتاب انزل إليك با تنكتي سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. يتيك بدا بياني أدوهك كتاب أنزل إليك وأن وتسورة وتأك توكر زوا غريكا فلا يكن في صدرك حرك كذا يذنتو أقيدا موانكوكما شبكو أتكن زوتي يكا ندق وأن أبود أك توكر مكا لتنذر به دو منك يقرق إيدشي وذكرى للمؤمنين sannan kuma tunatar wace ga mu'mini. Malamai sai suka kai ruwa rana wurin bayanin abinda ake cewa haraj. Idan aka ce haraj yana daukan ma'anan abdiq, kunci a cikin zuciya. In an fassara wannan ya inganta, saboda ya tabbata a cikin Muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inni akhafu an yaslughu ra'si, ni ina jin tsoron kada su ratattaka kaina su kwankwada. Ashe kenan kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in mun fassara haraj da kunci, alqur'ani yakan sauka amma yakan yi dari dari, yakan yi dattako wurin isar da alqur'ani zuwa ga mutane, saboda wancan hadisi da ya tabbata. Sannan kuma ayoyi sun goya ma wancan hadisi baya. Allah subhanahu wa ta'ala sau da yawa zaka ji yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fala'allaka باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا, لعلك باخئ نفسك ألا يكونوا مؤمنين, فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدر. سيوية ظنتو ذاك سامدا موا أتكرنك ذاك سامقنشي ولنك سد وانا للتابع أشياء ترجنك. ما لم يسن يبياني وان وسكتي آآ أبند أشياء نتي دحارك أنان ma'anan shi shak shak shakku, wato annabi kada ya zanto akwai wani shakku daidai da misalin zarratin na wannan littafi a cikin kirjinka, babu shakku a cikin sa. Ke yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ayoyi da yawa yakan kira qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna min almu'minin. In kun kasance cikin shakku game da abin da aka saukar mani, to ni ba zan yi shakku kamar yadda kuke yi ba. Sannan a wata ayan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayk fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qabl. In har kana tantama kana cikin shakku cikin abin da muka saukar maka, tambayi waɗanda suka gabace ka na mutanen at-taura da injila, ai so daga sun san wannan labari yadda yake. Ashe da wannan muke fahimta, idan muka ce haraj shakku malamai sun fassara yana iya dauka, idan muka ce harajin kunci malamai sun fassara yana iya dauka. To amma ra'ayin da Ibn Jarir al-Tabari ya tafi akan sa ya ce harajin ma'anansa kunci, saboda larabawa sun fi yawan amfani da shi. Bi ma'ana, kada ka samu kunci da damuwa a cikin ranka daga wannan littafi, litunzira bihi, domin ka yi gargaɗi da shi, wa zikra lil mu'mini, sannan kuma wannan tunatarwa ce ga mu'mini. Idan muka koma ɓangaren abin da ya shafi nahwu i'rabi, kitabun yana iya ɗaukan fuskoki guda biyu. Yana iya zama khabar na shi alif lam mim sad kitabu, bi ma'ana da alifun da lamun da mimun da sadun kitabun, wani littafi, sai ya zanto kitabun shine khabar na alif lam mim sad. Idan ko ka ware alif lam mim sad ita kadai, to kitabun yana iya zama khabar li mubtada'in mahdhuf, bi ma'ana hadha kitabun unzila ilayk. Ina fata muna fahimta. In ka koma can, fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Dhikra, malamai suka ce tana iya daukan fiskoki guda uku na i'rab. Yana iya daukan ar-raf'u affan ala kitab, bi ma'ana kitabun wa dhikra unzila ilayka lil mu'minin. Wannan wani littafi ne da tunatarwa wanda aka saukar maka ga mu'minai. Fuska ta farko kenan. Wasu suka ce a'a, dhikra yana iya zama maf'ulun mutlaq li fi'lin mahdhuf muqaddar, bi ma'ana kitabun unzila ilayk fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhakkir dhikra, domin fi'la yana iya daukan ma'auni na taf'il. Fuska ta biyu kenan. Fuska ta uku cikin i'rabi suka ce a'a, wato dhikra yana iya daukan jarra ala mahalli litunzira bihi, domin litunzira bihi lamu ta'adil kuma in tazo ana ta'awili fi mahalli jarrin bila. A don haka kaman Allah ya ce da annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kitabun unzila ilayk lil inzari wa lil dhikra, an saukan maka da wannan littafi don fadakarwa kuma don tunatarwa, don kai gargadi domin kuma ka tunatar da mu'minai. To duka waɗannan fuskoki suna iya ɗauka gaba ɗaya. Na'am, ittabi'u
ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kitabun unzila ilayk, wannan wani littafi ne wanda aka saukar zuwa gare ka. To tunda littafin nan saukakke ne, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, ku bi abinda aka saukar muku daga mahaliccinku subhanahu wa ta'ala, shine menene? Al-Qur'an. Wa la tattabi'u min dunihi awliya, kar ku bi wani abu koma bayan sa shi ku rike su masoya. Shin wannan damiri yana komawa ne ga shi abinda aka saukar din Al-Qur'ani, ko ko a'a yana komawa ne ga shi wanda ya saukar da Al-Qur'ani? Mai jami'ul ahkam Qurtubi kenan rahmatullahi alayhi, da kusan dukkanin tafasir sun ce wannan damiri yana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, domin qa'ida الضمير يعود الى الاقرب المذكور, شي ضمير يكن كوما زوا غا مفي كسر شي. wannan qaida ce mun sha bayanin ta. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba, anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, ga 'abd ga ضمير yana tattare da 'abd, wa lam yaj'al lahu iwaja, shin wannan ha'un tana komawa ne ga abdu koko tana komawa ga abdihi ne? Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba, ga kitab ga abd. Sai mu duba mu ga ka'ida ta larabci tsakanin abdu da kitab, wanne ne yafi kusanci da wancan dhamiri na lahu din nan? Shine alkitab. Don haka dhamiri sai koma gare shi. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل للكتاب عوجا. منا فهمت؟ تو ابين دي فارو كينا انا, اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم, كبي ابين دا اكا سوكر مكو دغ محلچينكو سبحانه وتعالى, ولا تتبعوا كركبي وانا ابو من دونه كما باينسا اولياء كوريكيسو مسويا. idan muka duba ga ainihin rabbu anan ga kuma min dunihi ha'un anan tara bi awliya don haka sai mu duba mu ga awliya abinda yasa nake dauka bayanin kuma nake so ku bare hankulanku dan akwai wasu mutane da suka taso waɗanda su ba su yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna fassara alqur'ani da ra'ayin su suna cewa wala tattabi'u min dunihi kar ku bi wani abu koma bayan alqur'ani awliya masoya in ma ka fassara wannan wato in ka fassara wannan alqur'ani da irin wannan fassara wato zamu ce da kai fassara ne da ra'ayi saboda alqur'ani gaba daya yadda na sha bayani duk inda zaka ji an ce waliyi ba a taba siffanta littafi da walittaka ba sai dai a siffanta wa mutun da walittaka muna fahimta a don haka kenan wala tattabi'u min dunihi kar ku bi wani abu koma bayan sa shi Allah awliya ku rike su masoya saboda Allah subhanahu wata'ala yayi bayani cikin alqur'ani ayi da yawa الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا إن ولي الله الذي نزل الكتاب سننكما أبنى على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كاكا ضد متانعك مغانا أنا بأتي للتاتيب فليملل وليه بالعدل على إن أولياء الله لا خوف عليهم فقاتلوا أولياء الشيطان waliyan shaytani daga cikin littafi ake samu koko daga cikin mutane ko aljanu ashe kenan kada an ce waliyi ana magana ne daga cikin mutane koko aljanu don haka kazo ka fassara waliyi innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un ana magana ne da mutane a don haka ka dauko wannan ka fassara ka ce wadanda ake magana da su ai ba wasu bane face littafai wannan fassara ne da ra'ayi ina fata mun fahimta Allah subhanahu wata'ala yana so ya mana bayani kada mu riki wasu mutane koma bayan ta shi Allah a matsayin su na masoyan mu sune gumaka saboda a can in ka koma cikin suratul maida an mana bayanin irin waɗanda suke rikan gumaka a matsayin masoya ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب سوري waɗannan gumaka sai abinda suka shar'anta sai abinda suka fada sai abinda suke so za'ayi don haka sai Allah ya ce kar ku riki waɗannan a matsayin masoya qalilan ma tadhakkarun kadan ne daga cikin mutane waɗanda yake suna fadaka kadan ne daga cikin mutane waɗanda suke hankalta anan ana karantawa da kirawoyi guda biyu ibnu amir rahmatullahi alai yana karantawa qalilan ma yatadhakkarun sannan da Hafs da kuma Kisa'i da Hamza suna karantawa bi taksiti zal wato qalilan ma tadhakkarun kamar yadda muke gani amma baqiyatul qurra sauran makaranta suna karantawa qalilan ma tadhakkarun bi tad'if az-zal ina fata muna fahimta na'am
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وانا كم أنا كنت كم استكثارية كم خبرية واتو الله سبحانه وتعالى با تنبيا يكيبا سود يوع لا ربا سنسونا كم أمت لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري معنى سود يوى الله سبحانه وتعالى ينكيوى أهلكنا من قرية من حلكة دا القرية ديوى فجاءها بأسنا في أذابر متزوم وانا القرية بياتا دا دلسنا بجي أو هم قائلون كوكما لوكا سن قيلولا لوكا سن أنا من ذاكرانا لوكا سن دا كوايكي قرية يهوتا يتامورية الأولى Allah subhanahu wata'ala ya keɓance waɗannan lokuta ne guda biyu saboda a lokacin mutane sun shagala a lokacin da mutane suke bacci ba su san abin da ke faruwa ba a lokacin da rana ta bugi mutum ya shagala yana neman lokacin hutu a don haka Allah subhanahu wata'ala sai ya saukar da azaba irin wannan lokaci shi yasa misali kamar mutanen annabi no Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su ne goshin alfijiri in ka duba illa alaro najjaynahum bi sahar ni'matan min 'indina kadhalika najzi man shakara sannan mutanen annabi shu'aib an halakar da su ne da daddare shi yasa abin nan lokacin kaidula shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake jan hankulan abinan al'umma afa anina ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw anina ahlul qura an yatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa alqawmul khasirun waɗannan lokuta guda biyu su ne lokutan da Allah subhanahu wa ta'ala yake halakar da alƙarya ko dai ya zanto da daddare ko kuma a'a ya zanto ainihin mutane sun shagala suna cikin bacci na rana rana ta buge su suna neman hutu a lokacin da suka koma sai azabar Allah subhanahu wa ta'ala sauka a don haka sai Allah yake wa kam min qaryatin sawda yawa wata alƙarya ahlakna mun halakar da ita faja'aha ba'suna sai azabar mu tazo mata bayatan cikin dare auhum qa'ilun koko a lokacin da suke cikin kailula irin waɗannan ayoyi suna nan da yawa cikin alqur'ani wala qad suzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un wala qad suzi'a bi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladina kafaru thumma akhadhtuhum ga sunan da yawa cikin alqur'ani an yi istihza'i an yi izgilanci da annabawa don haka sai muka kama waɗannan da suke izgilanci da annabawa muka kama su ta lokacin da yake ba sani ba to sai malamai suka jefa alamar tambaya anan idan ka duba siyakin aya anan Allah yake wa kam min qaryatin ahlakna sau da yawa mun halaka wata alqarya sai kuma yake faja aha ba'suna sai kuma azabar mu tazo ai in an riga an halakar da alqarya to kuma azaba in ta zo wa za ta halaka an fahimta in gari ya riga ya kare gaba daya to ai ba buƙatan kuma azaba ta sauka saboda in azaba ta sauko wa za ta samu sai malamai suka ce akwai taujihat anan akwai yadda za a fuskantar da aya Imam al-Farra daga cikin malaman larabci yace abinda ake nufi anan wato da ba'suna da kuma ainihin ihlak halakarwa dukkanin sa ma'ana daya ne a don haka a larabci idan kalimomi guda biyu ma'anarsu ta zanto guda ɗaya duk wanda aka gabatar a larabci ya halatta ana iya yi a cikin larabci misali kamar hadara da ja'a duk ma'anar shi menene ya zo jalasa da qa'ada duk ma'anar sa menene ya zauna zahaba wa sarafa ma'anar shi menene ya tafi a larabci idan aka samu kalmomi duk ma'anarsu ɗaya duk wanda kaga dama kana iya gabatarwa kana iya cewa ja'a zaidun wa hadar ko kuma ka ce hadara zaidun wa ja'a kana iya cewa in sarafa zaidun wa zahab ko kuma zahaba zaidun wa sarafa kana iya cewa qa'ada zaidun wa jalas ko kuma jalasa zaidun wa qa'ad yace to abinda Allah yake nan ana subhanahu wa ta'ala bi ma'ana wa kam min qaryatin ja'aha ba'suna fa ahlaknaha sau da yawa wasu alqarya azaban mu na zuwa masu sai mu halakar da su wannan taujihi na farko kenan wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufi anan aradna ihlakaha in muka yi nufin halakar da su kamar yadda yake a can wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawl fa damarnaha tadmira bi ma'ana idza aradna ihlaka alqarya idan muka yi nufin halakar da alqarya to ja'aha ba'suna sai azaba mu ta zo mata gaba daya ina fata muna fahimta malamai sun yi wannan bayani to in ka koma can kuma suka ce to Allah subhanahu wata'ala yace auhum qa'ilun koko suna cikin hutu lokacin kailula ina wawun take anan me yasa ba a kawo ta ba saboda akwai abin da ake ce wawul hal wawul hal kamar yadda Allah yace afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun wannan wawun ana kiransa wawul hal kamar kace ne kharajtu wa zaidun ma'i na fita zaidu na tare da ni wannan ana kiranta wawul hal to da ya kamata inda ba alqur'ani bane da sai a ce wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw wa hum qa'ilun ya kamata a kawo wannan wawul amma ba a kawo ta ba to sai malamai suka ce akwai fuskantarwa guda biyu anan na farko aw anan tana iya daukan ma'anan wawul bi ma'ana wa kam ahlakna min qaryatin faja'aha ba'suna bayatan wa hum qa'ilun aw anan bi ma'ana alwaw ra'ayi na farko kenan amma ra'ayi da yafi karfi kuma yafi inganta shine ra'ayin Imam Az-Zajjaj ɗaya daga cikin malaman nahwu yace a qa'ida na larabci ko a qa'ida ta larabci idan jumla ta kasance ismiya ta suna ce kamata yayi a kawo wawul hal tare da ita to amma anan saboda idan aka shigo da au aka kawo wawun jumlar za ta yi nauyi a don haka fa hudifatil wawu istikhfafan sai aka share wawun domin a samu sauki domin idan aka ce wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan aw wahum qa'ilun magana ta sake tsawo sannan kuma yayi nauyi akan harshe don haka sai aka share wawun domin a samu sauki kamar yadda zaka ce ne misali jaa zaidun koko zur jaa zaidun wa huwa mashin jaa zaidun wa huwa mashin kana iya cewa jaa zaidun mashin asalin magana jaa zaidun aw wa huwa mashin asalin magana kenan to amma sai ka share wawun ka ce jaa zaidun aw huwa mashin bi ma'ana aw anan wato tana matsayin wawun ko kuma an share wawun ne domin a samu sauki a cikin larabci to wannan shine a takaice kuma an ce da ni lokaci yayi zamu rasa aya anan insha Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ararrai zuwa gobe za mu tashi akan aya ta biyar fa ma kana da'awahum iz ja'ahum basuna za mu bude filin tambayoyi guda uku insha Allah a yau amma daga gobe dole sai an rubuto tambayoyi kafin mu ansa za mu dauki bangaren dama da kuma tsakiyar masallaci sai kuma gefe da an rubuto na'am to bismillah na'am
wannan mata da ke roman alwar majiya suna suna da tsohara ta mana da gida suna
so ai ina tunanin babu shamaki ko? Inde a gida ne so so speaker za mu ma alfa magana insha Allah za mu ga menene ya faru da yasa karatun bai isa gida eh insha Allah zuwa gobe za a yi gyaran Allah yadda na'am sai cikin masallaci idan akwai mai tambaya game da abin da muka karanta insha Allah za mu dauki tambayoyi guda uku sai ayi tambaya na'am babu wanda ya fahimci wani abu cikin abin da muka karanta sun da rashin tambaya wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Now. 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 بمعنى العربي idan kalmomi ya zanto ma'anan su daya kowanne kana iya gabatarwa kana fahimta bi ma'ana kamar a hausance ka ce zaidu ya zo ya iso kaga zuwa da isowa ma'anan shi daya to kana iya cewa zaidu ya iso ya zo kana kuma iya cewa zaidu ya zo ya iso to haka aka yi a wurin larabci idan da ma'anan shi daya to sai aka gabatar da wancan akan wannan don haka idan ma'ana ta zanto guda daya duk wanda aka gabatar ya halatta a larabci eh shine abin da ake nufi anan na'am babu sauran mai tambaya jama'a wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am 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 ايه فدمرناها تدميرا نعم نعم ايه في اكا شهادتا ايه abinda malai yake tambaya yace Allah subhanahu wataala yace cikin Isra'i wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha alqawl fa damarnaha tadmiya can kuma wato nan babu inda za a saka wawu amma can akwai inda ya kamata a saka wawun kuma sai ba a saka ta ba to munasabar wannan aya da wancan abinda wancan aya take nufi ta Isra'i
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالمعروف idan muka yi nufin halakar da alƙarya mukan umurci masu hutu a ciki su yi aikin alkhairi fa fasaqu sai su saba idan suka saba fa haqqa alaiha alqawl sai zance na halakarwa ya tabbata akan su fadan barna hadarniya don haka sai mu gargaza su mu halaka su halakarwa amma wancan idan jumla ta kasance ismiya a larabci to akwai abin da ake cewa wawul ha wato wawul mahali sau da yawa mukan halakar da alƙarya sai azaban mu ta zo masu sai mu halakar da su a lokacin da suke bacci bi ma'ana a yanayin halin bacci wannan au ana kiranta au alwaqtiyya na lokaci na zamani bi ma'ana wancan aya ba ta yi bayanin zamanin ba amma wannan ayan sai ta yi bayanin azamun na biyu ne azabar Allah ke sauka ko dai da daddare ko kuma a lokacin da mutane suka shigara kuma ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance in zai farmaki ƙasa yakan shiga ne lokacin asuba saboda lokacin an shigara kowa na bacci ai za ka ga misali da haihuwa da rasuwa da gobara sun fi zafafa in sun faru da daddare saboda lokaci ne an shigara ba ka da wani mai taimako ba Allah ba sunan Allah dan haihuwa ta san daga cikin tsakar dare sai ka rude amma inda rana ne akwai dabarun da za a yi in gobara ta faru da daddare sai a rude amma inda rana ne akwai yadda za a yi haka kuma in mutuwa ne ta faru da daddare sai hankali ya tashi amma inda rana ne akwai yadda za a yi to shi sa azabar Allah in ta tashi sauka takan sauka da daddare lokacin an shagaltu ana cikin hutu wani na bacci ko kuma ta sauka a lokacin da mutane ke kaidura zafi ya yi zafi kowa ya samu riyashin take ya huta shi sa irin wannan lokacin ne aka halakar da mutane annabi shuhayi alaihi salatu wassalam Allah muke roƙo subhanahu wa ta'ala ya sanya abinda muka faɗi daidai ba mu lada wanda kuma muka kuskure ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik